Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan tashi lafiya. Baba Yakubu Bakeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 26 ga watan Disamba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya yi alƙawarin binciko waɗanda suka kashe Ahmed Swale, wani ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf da aka kashe shi shekarun baya. Muna kuma ɗauke da shirin zaurin matasa wanda Jasur Adamu Alhikaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibrin zai kawo mana. To amma sai mun fara da shan labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Wasu jiragen yakin China guda 43 sun kutsa cikin sararin saman Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata, a cewar ma'aikatar tsaron Taiwan a yau dinnan Litini, yayin da China ke ci gaba da gudanar da harkokin soji daura da wannan tsibiri wanda China take ikirarin nata ne. China ta ce ta gudanar da atisayen hare-hare ta cikin teku ta sararin sama da kuma doron ƙasa a wajejen Taiwan a jiya Lahadi a matsayin martanin abin da ta kira takala daga tsibirin mai bin tafarkin dimokuraɗiyya da kuma Amurka. Taiwan, wadda ke matuƙar yin watsi da ikirarin China na mallakarta, ta ce waɗannan atisaye da rawar dajin sun nuna cewa China na illa ga kwanciyar hankalin yankin kuma ƙoƙari take ta tankwasa mutanen Taiwan. Manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen ƙetare da dama da ke Afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jin ƙai jiya Lahadi, kwana guda bayan da shugabannin Taliban masu tsatsauran ra'ayin addini suka haramta musu ɗaukar mata aiki. Ba za mu iya samun sauƙin kaiwa ga yara da mata da ma maza da ke matuƙar buƙata a Afghanistan ba, muddin ba a ba mu damar ɗaukar mata aiki ba, a cewar wata takardar haɗin gwiwa ta ƙungiyar NRC ta ƙasar Norway mai kula da 'yan gudun hijira da ƙungiyar Save the Children da kuma ƙungiyar Kia International. Shugabannin waɗannan ƙungiyoyin sun yi gargaɗin cewa wannan haramci ta Taliban, ko da Taliban ta yi, zai kawo cikas ga ayyukan raba kayan agaji da ka iya ceto miliyoyin rayuka a Afghanistan, kuma zai raba dubban mutane da ayyukansu a daidai lokacin da wannan matalauciyar ƙasar ke fuskantar babbar matsalar tattalin arziki. A Najeriya, 'yan takarar mukami daban-daban na zaben shekara ta 2023 da masu magana a madadinsu na ci gaba da jan hankalin magoya bayansu kan irin canjin da za su kawo in an ba su dama. Duk da yake alƙawarin kusan duk irin waɗanda aka ji ne a baya, a wannan karan wasu 'yan takarar na taka tsantsan da kalaman da suke furtawa wajen tallata kansu ko kuma ake tallata su. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya da bayani.
Daga yadda kamfen ɗin yake tafiya a fili, ba lalle ne a tsakanin jam'iyyu biyu kamar yadda aka saba ake fafatawa ba, don aƙalla akwai jam'iyyu huɗu masu tasiri da za a shata daga da su a zaben. Gani irin alƙawuran da aka saba yi, ɗan takarar gwamna na APC a Kano Nasiru Yusuf Gawuna ya ce ba zai tona wa kansa rami ta hanyar ɗaukan alƙawuran da ba zai iya ba. Gawuna na magana ne a wani taron masu ruwa da tsaki na siyasar Kano a Abuja.
A yanzu ni mataimakin gwamna ne. Abinda wasu za su dauka an kawo manufa ta ci gaba ta gwamnati, a ce a'a a bari wai sai bayan zabe. To ni ba zan yarda da wannan ba, saboda ya zama yaudara. In kai yaudara kuma shine ka haƙawa kanka rami. In ka je kai ƙarya ka ci zaben, gobe idan ka zo sai ka kasa fitowa. Amma ka faɗi gaskiya ga abinda za a yi. In Allah ya yi za a zabe ka, za a zabe ka.
Shi kuma ɗan takarar jam'iyyar AA a Yobe, Muhammad Bello Arabi, ya ce suna alfahari da shahararren ɗan takararsu na shugaban ƙasa Manjo Hamza Al-Mustafa, da in sun yi alwashi kan inganta tsaro ba za a ce zane kan ruwa suke yi ba.
Hamza Al-Mustafa ba mutum bane mai kuɗi, a sai dai a duba cancantansa talakawa su zaɓe shi. Kuma muna ganin cewa idan ya zama shugaban ƙasa, a gaskiya ba fannin tsaro kadai zai taka rawa ba, zai taka rawa ta fannin tattalin arziki, tallafawa noma, fannin kiwon lafiya da dai sauransu.
Magoya bayan 'yan takara irin su Jauro Ahmadu Sale na cewa ko rantsewa zai iya yi cewa Rabiu Kwankwaso na NNPP zai cika alkawari in an bashi dama.
Yanzu fa a yanda ni na fahimci zabe a yanzu mutane su daina garaje Kwankwaso nan zai iya zama shugaban kasa. Dalili na kuwa shine talaka in dai talaka ne to ya kamata ya sani cewa a Najeriya a yau a yan takarar mu guda hudu nan babu wanda yake son sa irin Kwankwaso.
Ita kuma Maryam Sheti dake matsayin yar gani kashenin APC ta ce dan takarar su Tinubu ya cika alkawari a baya ma balle yanzu da yake takarar shugaban kasa.
Yan adawa ka san ko me za a yi ba a taba burge su. Saboda haka zancen wani su ce ayyaye sai ya riga rana faduwa kowa na iya fadin wannan ko jariri in ya koyi magana zai iya fadin haka dan takarar mu mutum ne mai tausayin jama'a mai kishin kasa kuma mutum ne da ya mara wa yan arewa baya muke ganin mu ma yanzu lokaci ya yi mu ma da zamu mara mishi baya.
Haka dai yan takara da magoya bayan su ke magana kan zaben da za a yi shi a karo na farko tun 2003 ba shugaba Buhari a jerin yan takara.
A gaida Nasiru.
Kuma da Allah an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya bada tabbacin cewa gwamnatin sa za ta kare yan jarida kuma muddin yana cigaba da zaman shugaban kasa ba zai yi kasa gwiwa ba wajen ƙara bincike da kuma gano waɗanda suka kashe dan jaridan nan mai binciken Kukufu Ahmed Swale sannan kuma a gurfanar da su a gaban kuliya. Ga dai rahoton Idris Abdullahi Bako daga birnin Accra.
Ahmed Swale dai dan jarida ne mai binciken kokof da aka harbe shi har lahira a cikin motarsa ranar 16 ga watan Janairun 2019 a unguwar Madina dake Accra. Ya kasance cikin tawagar yan jarida karkashin jagorancin fitaccen dan jarida mai binciken kokof Anas Almiyau Anas kuma har yanzu ba a gano waɗanda suka kashe shi ba. Shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da yake jawabi a wurin liyafar cin abinci da kungiyar yan jarida ta Ghana ta shirya birnin Accra ya alƙawarin ci gaba da bincike sai an gano waɗanda suka kashe Ahmed Swale.
I continue to be deeply regretful that despite the unceasing best efforts of the police, the perpetrators of the murder of Ahmed Swale are still at large.
Ina ci gaba da yin nadama a yayin cewa duk kokarin da 'yan sanda ke yi ba kaikaitawa. Har yanzu waɗanda suka kashe Ahmed Swale ba su shiga hannu ba. Amma ina tabbatar muku da cewa muddin ni ne shugaban kasa, ba za a rufe wannan kundin ba har sai an gurfanar da su gaba alƙali. A wannan shekarar 2022 a gidan Digger Reporters Without Borders, kasar Ghana ta fado matsayi na 60 daga cikin kasashe 180 a duniya dake kare haƙƙin 'yan jaridu. Wannan da wasu dalilai yasa duk 'yan jarida da muryar Amurka ta hira da su basu amince da abin da shugaban kasa ya faɗa ba. Maryam Bawa ta kafar rediyon Marhaba dake Accra ta ce,
"Ni ke a matsayina na 'yan jarida zan iya cewa duk wani 'yan jarida dake kasar nan bai kamata ya dauki abin da shugaban kasa ya dauka da muhimmanci ba, saboda mu ni ban taba ganin ma gwamnatin da aka fice zarafin 'yan jarida irin gwamnatin sa ba. Akwai wa'anda har yau an yi musu kisan gilla. Gwamnati ma bata maida hankali akan binciko wa'anda suka aikata wannan laifi ba. Bari kuma har a kai ga waye bude baki ya ce shi zai bawa 'yan jarida kariya da sauransu. Wannan kwata-kwata ba abin da ya kamata mu yarda da shi bane."
Salim Shagu Sarauta na Gaskiya TV ya ce, "Sun gaje da gafara sa.
Ina maganar da shugaban kasa yi kusan dai a ce da mun dade da jin ku gafara ga sa ba mu ga kaho ba. Domin magana ce kawai dan dauka ta yin siyasa da akwai misalai da yawa. Akwai dan uwan mu lati na multimedia joy kenan, sannan ga kuma Ahmed Swale wanda shi gaba daya yanzu har yanzu ba mu san da maganar sa ta kai ba. Akwai wasu yan jaridu kuma da mun tafi aiki mukan ya fuskanci matsaloli.
Kusan dukkan yanayi da jami'an tsaro suka kai wa yan jarida hari har yanzu shiru kake ji. Akwai dan jarida na kafar City FM Caleb Kuda wanda jami'an tsaron kasa suka ci zarafin sa. Hawa kuma ya faru da Latif Idrisu na kafar Multimedia Group a watar Maris 2018, kimanin shekaru 5 kenan.
Ni man kawo ni da kaina case na back in 2018 police headquarters aka yi mini wannan number na halwa yau muna cikin jinya ba mu kare ba. Ba ko police gudan da aka ce to mun gan wane shi ya kara aka yi ma Abdul Latif wannan number na. Wanga ya faru a headquarters in CID of the Ghana Police Service. Aka fito aka ce muna kaman CCTV cameras bai capture wannan incident ba hal wayau ina cikin jinya ya kamata in koma back to the US amma batun kudi yasa ina cikin Ghana hal wayau
Abdul Hanan na kafar GH1 TV ya jaddada rashin gamsuwar sa da ikirarin da shugaba Akufo Addo yi
iyayi yanzu musamman da dama suna kira ga mu manema labarai mu hankali domin suna ganin yanda ake wato yi wa manema labarai wa'ansu mu ana tumuturu muna wasika wato ana ba mu warning din kenan wa'ansu kuma na nuni cewa an ba mu barbi cikin da muke yi ba za mu iya rasa rayukanmu ta gaskiya mu ba mu kamsu da magaran da yi ba
Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Toma da lagai da Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga kuma Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya
to baba wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron kasar Belarus ya ce ingantattun makamai masu linzamin nan samfurin Iskandar da makaman tsaron sararin sama samfurin S-400 waɗanda Russia ta girke a kasar ta Belarus na cikin kamalalen shiri na aiki da cikawa dakarunmu da sauran jami'ai sun kammala atisaye a cibiyoyin koyon dabarun yaki na haɗin gwiwa na sojojin Russia da Jamhuriyar Belarus a cewar Leonid Kelsinki kwamandan babban sashi na manufofi a ma'aikatar a wani faifan bidiyo da aka yada ta kafar Telegram an dana irin waɗannan makaman ma'ana Iskandar da S-400 kuma a shirye suke su aikata abin da yasa aka girke su a cewar sa ba a tantance ko guda nawa ne makaman na Iskandar waɗanda ke iya ɗaukar bama-baman nukiliya aka girke a ƙasar ta Belarus ba bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya faɗi a watan Yuni cewa Russia za ta samar da su ma Belarus tare da wato makaman kare sararin saman. Ministan shari'ar ƙasar Brazil mai jiran gado ya ce masu zanga-zanga da ke shakkar sahihancin zaben shugaban ƙasar waɗanda suka kafa sansanoni a wajen cibiyoyin sojin ƙasar sun zama a tabakinsa masu ƙyanƙyasa 'yan ta'adda ya yi wannan furicin ne kwana guda bayan da 'yan sanda suka tarwatsa wani bam da aka ɗana tare kuma da kama wani mutumin da suke zargin cewa yana da alaka da sansanin da aka kafa a Brasilia Al'amuran nan da wato masu tayar da hankali da suka faru jiya a Brasilia suna tabbatar da cewa sansanonin nan da ake da'awar cewa na masu kishin ƙasa ne sun zama wuraren ƙyanƙyasa 'yan ta'adda abinda Flavio Dino ya faɗa kenan ta kafar Twitter ya ƙara da cewa ba za a yi afuwa ga 'yan ta'adda ba da kuma magoya bayansu
Tuwaga da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Kuma da yanzu ko ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa masu sauraro barkinmu da dawowa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasa tuwo a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayaci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane wannan shiri na kammala bitar wasu daga shirye-shiryen da muka dauka a yankuna daban-daban a shekara ta 2022 mai ban kwana zamu leka Bauchi inda muka tattauna da matasa kan wannan shekara ta campaign din zaben 2023 da wasu yan siyasa kan bullo don amfani da matasa don biyan muradunsu matsalar kan faruwa kudanci da arewacin Najeriya matasan sun nuna yanda wasu yan siyasa kan nemi sajewa da talakawa don amfani da matasa wajen cimma muradunsu na kashin kai matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufi, Rayyan Dahiru, Abdurrahman Amfel Shekel, Aminu Memanja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Yawa idan har ba tsoron matasan suke zubuto zalala sun sai da haraka sai da buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa
kuma malam Nasiru sunan Allah ne son gaye barjanga ina goyon bayan maganar da malam Aminu mai manja bakin kasuwar Central Market yi a gaskiyar magana ina ganin matasan na akwai gudumar da za su iya ba wa kasan nan kuma rashin dan canji ne a nan su za su iya fitowa su shiga jam'in nan su sai form su dauki responsibility din dawaniyar campaign din da sauran su don san su to a sassauto da kudaden form din a kowace jam'iyya sannan kuma duk matashin da aka san shi mutum ne na gari a kowace jiha a dauko shi a bashi dama a buga a gani
wannan gaskiyar magana ka gane siyasar ma ta lalace ne kuma lalacewar shine yau kwata-kwata idan ba a ganka da bakar jib ba idan dan majalisa kake nema to sunan ka babu idan an ganka kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadin ka ba shadda yau washirin ka maraya ba an ga wata shadda galleli a jikin ka ba to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'umma sai me yake da shi to kaga daga nan za a kare maka me kake da shi in an tambaye kake da shi dama ba sai an zabe ka bane kai wa al'umma a matsayin ka su ba za zabe ka kenan dan wani abu ne to matsalar mutane
Mustafa ya nuna kenan su matasa ko mutane da kansu suke zaben mai masu kudi ko yan jari hujja su mulke su kenan
dama ai mu mutane sosai ai duk mutumin da yazo yanzu ba a binciken ina ka samu kudin ka ba a binciken ya halinka ba a binciken ya mutuncin ka ba a binciken ya gidanku ba a binciken akwai masu maka fada ko akwai wanda ba su maka fada ba a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in je kana da ɗan Abuja fararen nan kana da kudi to wallahi magana ta kare zaka takarwar ka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fuci mun rai yanzu ko makon da su gabata akwai dan siyasa da suka raka shi kwanan nan yaje wajen su gaishe gaishe wallahi in gaya ma indomi aka raba mu wajen su domin samu su dan tallafa kansu wa irin gudunmuwa ne na kirsimas wallahi matasa irin matasan haka suke satan abin suna guduwa to irin wannan na mutunci
sosai suna Abdurrahman Ajel abin da yake faruwa shine yanzu dukkan jihohinmu na kasar nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ban san me yake musu ciwo ba sun mai da hankali ne akan ƴan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iyya sai fasafasa suke ta yi ko wasu matasa suna ta mai da hankali waye yafi kuɗi yanzu a hannunsa wanda yafi kuɗi a hannunsa mu za mu yi mun yanzu mun samu dan takara wani akwai kuɗi a hannunsa wani bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunaninmu ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu ci gaba a cikin ta ci
kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara in baka da kuɗi duk tantancin wallahi ba zan ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyya ko kai da su ka shayar da jam'iyya ko kai da su ka nemi jam'iyya in dai baka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zo haka zan jefar da kai to da irin wannan kalubale ne su waye delegate din yan uwanmu ne matafa
wallahi jiri wannan abin ka tana wani abu guda wannan Nasiru a takaice suna dalla ne son gaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasa san kasan nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga harcin hanci ake ba masu kada ƙuri'a ka je da niyyar mutumin da zaka zaba mutum na gari ana jan ka wani 500 ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci 500 na lokaci da wani ma 1000 ake ba su yanayin rigan da kasa yanayin rigan da kasa ka je gurin zabe yanayin kuɗin da da baka in kasa 20 ka maraya a ba ka naira 50 in kasa gezina a baka 1000 to dan na'am
an so wace ce 20 ka maraya kuma
akwai wata shadda ne da ake yin jinkirin kamar wanda yau ne ta sa mutane suka samu sata to idan ka sata ne ransu sun suke ba wa mutane sai su kauda wa mutane akan abin da
daga an ga mutun an san mutun da gajiyayye iyakacin dama daidai farashin kamar ana daidai daidai kanka daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wa mai wayo wanda in an bashi 1000 ta isa akwai wanda 500 kuma je ka da halinka nan
assalamu alaikum sanar da yayin da Hairu Usman Nabai wato har yanzu maganan Hanson Bible janga tana mana wato lalacewar siyasar kasar ne da aka mi da matasa suka zama har ya kawo matashi bai da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka ya cikin usani wai shi yana jiran ya ga kamar magan da Hajji Sufi fada wai ana jiran a ga waye babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi mataji da bamburinsa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasar ta juyo ta zama wani iri yanzu wakilan da muke tunda ana maganar matasa ne matasa mu kauda wancan tunanin farko waye mai babban jip waye mai babban gari waye yake da gida a Abuja waye yake da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kauda shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye yake da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an gwan ku lalace ko wani abu ya daye ko wata guwa ta shigo na bala'i na iftila'a rayuwa a garinka zaka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka amma mudin yana can Abuja ko yana Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka ganta in kai wata in ba mu dare ga wannan Nasiru ba mu dare ga wannan Sanin ba za mu sha wahala matasa har yanzu
a takaice ne wannan Nasiru suna na dalla ne Barjanga
eh dalla ne na ga daga kanka zamu rufe shirin nan
na'am to tunda dai mafuta ake nema shine a ko ina dai matasa zamanan mun ankara kuma abinda ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa matasa yanzu muna gani idan ana mana abin da ya dace mun gani idan ko mun tabbatar da cewa abin da ake mana muna tura mota ne a tafi a bule mu da hayaki da kura to mu yi yunkuri mu ga mun kai mu kayukan mu matsayin da da Aisha mu gaba dukkan sai dai ko zaman to masu ba mu shawara a gidajen su da kuma angoyin su shine kawai solution
me wannan magana kuma daga karshe Abraham Anten Shekal ke magana daga karshe kamar yadda dazun aka da korafi kudin yankan form yayi tsada na jam'iyyu mu matasa fa ba mu kara ba muna da damar da zamu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita bata da karfi domin mu karfafa ta kuma a sanya matasa yan takarkaru kuma da kudin takaran mafi karanci akan sauran jam'iyyu tanan ne nake ganin idan matasa aka hada kai za a iya cimma gaci amma muddin muka ce zamu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zanto su ne a sama mu ce su ne kawai ake ganin in ba a cikin suka fito takara ba da aka ci zabe ba wannan ma ba gaskiya bane ba tunani ne kawai irin na wasu mu amma anan boci ma mun yi zaben jam'iyyu
Mun san cewa annabi ya fafu, ba na annabi ya fafu shine mun san cewa wai na mutane suka yi amfani da mu ne su tafi kawai su bar mu, mu su bar mu a inda muke su kuma su tafi can su je su yi, to da haka mu gane cewa har ga Allah ana amfani da mu ne ya dubu mutum da ya zo mu juya masa baya. Na'am, da ƙarshe suna na da yayin da Hairu Usman Nabai, kamar yanda ƴan uwana suka faɗa, farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin. Saboda yanzu ne lokacinmu kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ka sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaben nan fa mai kuɗin nan ɗansa ba ya cikin ku kai ya za a yi ka kawo wanda kai ma ka zama to ka gina bayanka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayanka mai kyau kuma ka warware da bayanka Allah ubangiji zai amana abin da ya fi alkhairi assalamu alaikum
sunana Al-Mustafa Hajji Sufi hakkin matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin ƴan uwana matasa na arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya wannan gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishe wanda tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abinda muka yi mai kyau mu karfafe shi abinda muka yi na sabana ga kuma mu yi kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da yace zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncin ka kuma zai sai ƙuri'ar ka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin in kuɗi ne yawa ma jam'iyya kaza zaka iya shiga da shi yasa aka yi jam'iyyun da dama wata ma ko sunan ta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka dauko kin dai kai din kai mutun ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci yafi komai kuma har yau akwai mutane suke ganin haka amma yake na gani za mu kai ga nasara insha Allah
guda ka ta nan matasa kuma mun gode kwarai da shiga wannan zauren wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya bamu dama za mu saki wata sabuwar zantawar da ku
a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da Nishira kuma da gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
wassalamu alaikum
to majalla gaida Nasiru Adamu Elikaya kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhi jaridun Najeriya Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi kira da sakon fata alheri na bikin Kirsimeti ga Kristocin Najeriya inda kuma ya kira ga 'yan Najeriya su tabbatar da zaman lafiya kamar yadda ya kana a lokacin Kirsimeti har zuwa lokacin zabe. Shugaba Buhari inji jaridar leadership ya yi kira ga 'yan Najeriya da su zabi dan takarar shugaban kasa wanda zai dore da ayyukan da ya fara na ci gaban kasa. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaba Buhari shine ya hana ne gabatar da wasika ga hukumar EFCC da su gudanar da bincike a kaina, inji mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo. Jaridar Daily Post ta ruwaito Yemi Osinbajo yana mai cewa a lokacin da aka zarge shi da almundahana a hukumar bada agajin gaggawa ta nema, mataimakin shugaban kasa ya so ya aike da wasika ga hukumar EFCC ta gudanar da bincike a kansa, amma kuma shugaba Buhari ya umarce shi da ya watsi da wannan takarda. Domin kuwa zargi irin wannan ba yau 'yan Najeriya suka fara ba akan shugabanninsu. Sai kuma jaridar The Punch, ta ruwaito kungiyar Kristoci ta Najeriya a sakon da ta aike domin bikin Kirsimeti na bana, da cewa 'yan Najeriya na gudanar da wannan biki na Kirsimeti ne cikin wani hali na kakani kayi na hauhawa farashin kayayyakin masarufi, rashin tsaro da kuma kuncin rayuwa. Jaridar The Punch ta ruwaito shugaban kungiyar Kan, Archbishop Daniel Oko, na kira ga 'yan Najeriya da su gaba da jure halin da suka samu kansu a ciki, domin kuwa akwai nasara a gaba. Sai kuma jaridar Premium Times, ta bayyana cewa wani dan Najeriya ya gamu da fushin wata mai sayar da abinci a lokacin da ya saka tumbinsa kuma ya mika mata sabon kuɗi na naira 1,000. Matar mai sayar da abinci a wani bidiyo da ya karaɗe kafofin sada zumunta na nuna ta tana cewa ba za ta karbi sabon kuɗin ba na naira 1,000, domin kuwa jabu ne duk kuwa daban baki da wasu da ke wucewa suka ringa yi wa matar cewa naira 1,000 halatacce ne kuma mai kyau. Jaridar Premium Times ta bayyana cewa irin wannan matsala na kin amince da sabbin kudin da gwamnatin babban bankin Najeriya ya bada umarnin fara amfani da su a ƙarshen watan Janairu na ci gaba da haifar da matsaloli musamman ma dai a kasuwanni daban-daban na Najeriya, a inda takardun kudin har yanzu ba su karaɗe hannayen 'yan Najeriya ba. Asali ma babban bankin ta bayyana cewa takardun kudin naira miliyan 500 ne kacal aka buga kawo yanzu. Sai kuma jaridar Sahara Reporters daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka gwamnatin babban bankin tarayyar Najeriya Godwin Omefale ya dawo Najeriya amma a sirce, a inda hukumar tsaron cikin gida ta DSS ke ci gaba da neman sa dangane da zargin da ta yi masa da cewa yana da hannu wajen ayyukan ta'addanci a Najeriya, inji jaridar Sahara Reporters. Ƙarshen shirin jaridun kenan, a huta lafiya.
Subhanallah, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, wasu jiragen yakin China guda 43 sun kutsa cikin sararin saman Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata, a cewar ma'aikatar tsaron Taiwan a yau din nan Litini, yayin da China ke ci gaba da gudanar da harkokin soji daura da wannan tsibirin wanda China ke ikirarin nata ne. China ta ce ta gudanar da atisayen hare-hare ta teku ta sararin sama da kuma doron kasa a wajejen Taiwan jiya Lahadi a matsayin martanin abinda ta kira takala daga tsibirin mai bin tafarkin demokaradiyya da kuma Amurka. Manyan kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen ƙetare da dama da ke Afghanistan sun dakatar da ayyukansu na jin kai jiya Lahadi, kwana guda bayan da shugabannin Taliban masu tsatsoran ra'ayin addini suka haramta musu ɗaukar mata aiki. Ba za mu iya samun sauƙin kaiwa ga yara da mata da kuma maza da ke buƙatar taimako ba a Afghanistan, muddin dai ba za mu iya ɗaukar mata aiki ba, a cewar wata takardar haɗin gwiwa ta ƙungiyar NRC ta ƙasar Norway mai kula da 'yan gudun hijira da kuma ƙungiyar Save the Children da ma ƙungiyar Kia International. Wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron ƙasar Belarus ya ce ingantattun makamai masu linzaminan samfurin Iskandar da makaman tsaron sararin sama samfurin S-400 waɗanda Rasha ta girki a ƙasar ta Belarus na cikin kammalallen shiri na aiki da cikawa. Dakarunmu da sauran jami'ai sun kammala atisaye a cibiyoyin koyon dabarun yaƙi na haɗin gwiwa na sojojin Rasha da jamhuriyar Belarus, a cewar Leonid Kensinki, kwamandan babban sashi na manukofi a ma'aikatar a wani faifan bidiyo da aka yada ta kafar Telegram. An dana irin waɗannan makaman, ma'ana Iskandar da S-400 kuma a shirye suke su aikata abin da ya sa aka girke su a can.
To ban sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah kai mu a shirinmu na al'asari, za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Da zamu daidai Ibrahim Kalbasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin wato Mustakal Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington nake sallama. A huta lafiya. Assalamu alaikum.